Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilo hazubu 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a kullum kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma biyuwa Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan biyuwahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau, Juma'a 16 ga watan Agusta shekara 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Kasar Isra'ila ta haramta shiga masu yan majalisar dokokin tarayyar Amurka biyu jiya Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata shugaban China Xi Jinping ya yi ganawar ƙi'i da ƴan rajin demokaradiyya da ke zanga-zanga a Hong Kong. Sannan kasar Pakistan ta ce sojojinta uku sun mutu jiya Alhamis a wata fafatawar da suka yi da India akan iyakar Kashmir.
Kanin labaran kenan, manoma a Najeriya suna nuna ra'ayoyi masu karo da juna kan umarnin da shugaba Buhari ya ba babban bankin kasar na hana masu shigo da kayayyakin abinci tallafi. Muna da rahoto bayan labarai. Rahotanni na nuni da cewa shugaban yan shiya Ibrahim Al-Zazzaki na kan hanyarsa ta komawa Najeriya kimanin kwanaki biyu da zuwan sa jinya kasar India bisa dalilin cewa to sai kuma shirin lafiya o jiki na Hawa Umar wanda yau zai yi bayani kan tsiron mahaifa. Kafin waɗannan duka, ga halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Isra'ila ta haramta shiga ma wasu yan majalisar dokokin tarayyar Amurka biyu jiya Alhamis, wanda wannan zai tayar da wata sabuwar takaddama a muhawara da ake yi game da irin goyon bayan da Amurka ke baiwa wannan kawa tata a yankin gabas ta tsakiya. Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka Ilham Umar da Rashida Tlaib sun sha cicakar kasar Isra'ila da manufofinta kan Falasɗinawa. Da sun shirya kai ziyara Isra'ila da wasu birane da dama a yamma da kokin Jordan a ƴan kwanaki masu zuwa. Mataimakiyar ministan harkokin wajen Isra'ila Zipi Hatoflu ta gaya ma wani ɗan jarida cewa ba za mu kyale waɗanda ba su ƙaunar ƴancinmu na kasancewa cikin wannan duniyar su shigo Isra'ila ba. Bisa ƙa'ida, ɗaukar wannan mataki da muka yi ya dace. Duk da bayar da sanarwar hanin, shugaban Amurka Donald Trump ya aiki da sakon tita da cewa muddin Isra'ila ta amince ƴan majalisa Umar da Talib su kai ziyara, hakan zai zama wata babbar gazawa. Sun tsani Isra'ila da dukkan Yahudawa, kuma babu wani abin da za a faɗa ko a yi da zai canza ra'ayinsu. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata shugaban China Xi Jinping ya ganawar ƙi'i da ƴan rajin demokaradiyya da ke zanga-zanga a Hong Kong don kawo ƙarshen zanga-zangar da ake koko aka kwashe makonni goma ana yi saboda mallaki yankin da China ke yi. Shugaban na Amurka, wanda akasari tawagar motocinsa kan kauce bin inda masu yin masa zanga-zanga suke, ya faɗi ta kafar Twitter cewa idan Mr. Xi ya gana da masu zanga-zangar wanda koko waɗanda akasarinsu matasa ne, a ta bakinsa za a kawo ƙarshen matsalar ta Hong Kong cikin lalama da kuma fahimta, ba na shakka. Trump ya ce na san shugaba Xi sosai, ga wutaccen shugaba ne wanda ke da cikakken goyon bayan mutanensa. Haka zalika ya ƙware sosai kan mawuyatan al'amura. Bana wasuwasi ko misali zaratin cewa idan shugaba Xi na son ya gaggauta warware matsalar Hong Kong cikin mutunci zai iya, ma'ana a ganawa ko ku ai ganawar ƙiƙi. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Pakistan ta ce sojojinta uku sun mutu jiya Alhamis a wata fafatawar da aka yi da India kan iyakar Kashmir da ake takaddama a kai da ake kira marabar yankunan da ake da iko kansu a daidai lokacin da kasashen biyu ke ci gaba da takaddama kan yankin na Himalaya. Wani mai magana da yawun rundunar sojin Pakistan ya yi ikirarin cewa su ma sojojin India biyar sun mutu bayan da aka bude masu wutar ramuwar gayya. Major General Asif Gahur ya ce ana ci gaba da samun yan rigingimu loto-loto. Rahotanni na nuna cewa jami'an sojin India sun karyata rahoton kashe wasu sojojinsu, to amma sun tabbatar cewa an kashe wasu sojojin Pakistan uku a matakin ramuwar gayya da aka dauka. Nan take dai babu hanyar tabbatar da ikirarin da kowanne daga cikin bangarorin biyu ke yi. Jiya Alhamis, ɗan yankin Gibraltar mallakin ƙasar Burtaniya koko yankin da dai na Gibraltar mallakin ƙasar Burtaniya ya yi watsi da rashin amincewar Amurka ya saki wani babban jirgin dakon man Iran mai suna Grace One da ya kama bayan da Iran ɗin ta bada tabbacin cewa ba za ta tura ɗanyen manta zuwa ƙasar Siriya ba. Yanzu duk wata hujjar tunanin cewa akwai buƙatar ci gaba da tsare jirgin dakon man ta kau, a cewar wani babban ministan yankin mai suna Fabian Picardo a wata takardar bayani. Sa'o'i kafin nan Amurka ta nuna tana so ta hana sakin jirgin wanda Burtaniya ta kama ranar 4 ga watan Yuli. Wannan nema ya kawo jinkiri wajen yanke hukuncin. To amma babban alkali Anthony Dudley ya ce shi bai samu takardar wata bukata daga Amurka ba. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce kasarsa ta yi wato za ta yi farin cikin hada hannu da Japan don warware takaddamar cinikayya da ke dada tsanani tsakaninsu, muddin Japan ta yadda su hau teburin shawara. Shugaba Moon ya yi wannan tayin ne jiya Alhamis a yayin wani jawabi na bikin karo na 74 na zagayowar ranar buƙatar koko kubutar da yankin ruwan Koriya ɗin daga mulkin mallakar ƙasar Japan wanda ya faru daga shekara ta 1910 zuwa 1945. Tayi mai cike da zumuncin da shugaba Moon ya yi na zuwa ne ƴan kwanaki bayan da Koriya ta Kudu ta bayar da sanarwar cewa za ta sa ƙasar ta Japan cikin wani sabon rukuni game da cinikayya, wanda hakan zai takaita yawan muhimman kayayyakin da take fitarwa. Wannan matakin ga dukkan alamu martani ne kan shawarar da Japan ta yanke da cire Koriya ta Kudu din daga jerin ƙasashen da take buya muhimmanci wajen kasuwanci.
To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da karanto labarai. Madalla, bari mu bude taskar hotunan namu a Najeriya, inda gwamnatin tarayya ta bayyana cewa shugaban ƴan shiya na MIN Ibrahim Azzazzaki ya so zillewa ne yayi amfani da damar da kotu ta bashi ta neman magani a India. Wannan labari ya fito ne wuni daya gabanin labarin cewa Azzazzaki ya kamo hanya zuwa Najeriya don rashin gamsuwa da yadda ake shirin yi masa magani a asibitin Medanta na New Delhi a India. Wakilin Munasura Adamu Ehlika na dauke da karin bayani.
A sakon faifan bidiyo bayan da sauti, Azzazzaki ya ce sai a zabi mai gaskiya tsakaninsa da gwamnatin Najeriya. Sanarwa daga babbar sakatariyar ma'aikatar labaru Grace Isu Gekpe ta ce sun isar jirgin daular Larabawa kan hanyar sa tafi a India. Azzazzaki ya nemi amshi passport ɗinsa, inda kuma bayan isa India ya so sauka babban hotel da kuma samun damar ganawa da jama'a da ya ga dama. Hana Azzazzaki samun wannan bukata ya sanya shi kin wani likita ya duba shi da kuma fitar da sakon sauti na nuna yana cikin mafi munin hali. Gwamnatin ta ce India ta hana Azzazzaki amfani da kasarta wajen fada da harkarsa ta kungiyarsa ta IMN zuwa ta duniya. Sakon bai kammala ba sai dai ba da hakuri ga gwamnatin India don yadda Eldazaki a cewar sanarwar ya sobi direwa doka. Yanzu a tuna kakakin IMN Ibrahim Musa ya ce an sulhunta lamarin kuma jagoran nasu zai karbi magani a India bayan gana da likitocinsa da ya amince da su. Mai kungiyar IMN yanzu za ta ce ne kan dawowar Malam Eldazaki Najeriya. Muhammad Ibrahim Gamawa na daga manyan almajiran Eldazaki.
Ga likitocin da suka alƙawarin cewa idan ya je India su za su lura da lafiyarsa, amma kuma yana zuwa can din kuma sai su kansu ma aka hana su kusantansu, aka kawo waɗansu mutane.
Daga nan Najeriya menene kuma wani mataki na gaba kuke shirin ɗauka tunda kotu ce ta bada dama ya tafi India tun farko?
Allahumma ya danganta ko izinin buɗaɗɗe ne ko kuma dama izinin kawai ya tsuke ga India ne. In India aka ce to kaga sai an zo an sake neman kuma wani izinin cewa an canza ƙasa kuma a bari a tafi wancan ƙasa. Wannan dai shi ne
abu. Amma Muhammad Ibrahim Gama ba za ka rasa ganin sanarwar gwamnatin Najeriya da ke nuna malam ɗin ya so ma ya karɓi fasfot ɗinsa, watakila ya nemi mafakar siyasa a Iran sai bayan mulkin shugaba Buhari ya dawo.
Domin ba gaskiya ba ne, to ai jirgin sama ba kaman motan fasinja a Najeriya ba ne, to kaga akwai ka'idodi, haka kawai zai je shiga Iran, shi ɗan Iran ne, kuma haka kawai shi kenan sai je airport na wata ƙasa kawai ce zai shiga jirgin Iran. Amma kirci ne wanda suka fulla, suka shirya, suka kimtsa, suka kuma aiwatar.
An ga wani hoto inda Eldazaki ke gana da ministan marasa rinjaye na India Mukhtar Naqvi. Nasura da Malika a madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Cewa gai da Nasiru, manyan manoma da 'yan kasuwa a Najeriya sun fara mayar da martani game da kokari na inganta cinikin kayan abinci da aka noma a cikin gida da ya sa shugaban kasar Muhammadu Buhari ya ba shugaban babban bankin kasar Godwin Emefiele umarnin cewa daga yanzu kar ya ƙara bawa masu shigowa da kayan abinci daga ƙasashen waje tallafi. Wakiliyarmu Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Wannan ba shi ne karo na farko da mahukuntan ƙasar a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari za su ɗauki irin wannan mataki ba. Na hana a shigo da kayan abinci daga ƙasashen waje domin daga hawansa mulki a shekara 2015 aka haramta shigowa da ire-iren abubuwa 41 waɗanda ake ganin ana samun su a cikin gidanan Najeriya. Shugabar mata manoma a jihohin Arewa Bilkisu Muhammad ta yi tsokaci.
Wannan umarni da mai girma shugaban kasa ya bada ya yi daidai, to sai dai kuma an yi baya ba zani. Kamar yadda kowa ya sani, yan Najeriya an shigan mana cikin al'amuran rayuwarmu gabaki ɗaya, musamman mu mata muna noma alhamdulillahi. Ko mu kadai mai girma shugaban kasa ya duba ya tallafa mu, wallahi za mu iyakacin kokarin mu ga noma kayan amfanin gona tun daga kan hatsi tsaba har zuwa mabun ƙasa-ƙasa. To amma abin da ya sa nace an yi baya ba zani, wannan matsala da muke ciki ta mutanen nan masu kanikani a gaskiya sun shiga mana rayuwa. In ba mai girma shugaban ƙasa ya dauki babban mataki akan waɗannan mutane masu hana mu mu yi noman nan, bari da gaskiya har an karya mana gwiwa. In ba shugaban ƙasa ya tashi tsaye yayi da gaskiya ya bari mu shiga cikin daji mun tabbatar muna da tsaro mu yi wannan aiki ba, to ai wannan umarni da ya bada ba zai yi amfani ba.
A nashi nazarin mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu da aikin gona ta ƙasa Sanusi Mai Jama'a a jiya ya tofa albarkacin bakinsa a game da wannan umarni da shugaba Buhari ya ba babban bankin kasar, inda yake cewa
wannan manufa daidai ne kuma ya dace, to amma matsaloli da yawa wanda ya kamata a duba su. Ba lalle ne a ce abinda aka faɗa matsalar nan za a daina wannan ba, to amma dole a faɗi matsaloli domin a inganta wannan manufa. Abinda muka samu labari ta fuska da yawa shine su manoman nan da aka yi alƙawarin agaji, agajin baya zuwa musu akan lokaci, kuma wasu agajin suna kwana suna koma ga waɗansu wanda ba ma manoman ba.
Yaya ƙararru a tattalin arziki ke kallon wannan yunkuri na bunƙasa albarkatun gona a ƙasar? Yusufu Aliyu ya yi bayani.
To wannan shiri yana da kyau, sai dai ko da shi aka yi magana abinci ana magana abin da zai zaunar da ƙasa lafiya ne wajen abin da ake faɗa da turanci wato tanajin abinci wanda ake ce mai food security. Shi abinci yana da mahimmanci a ƙasa musamman idan aka sai an duba irin abincin da mutanen ƙasar suke so da kuma irin waɗanda yake samun da zaman lafiya a cikin ƙasar. Yanki-yanki na Najeriya kowanne akwai abin da ya kware, sannan kuma kowanne yanki akwai irin abincin da yake bukata kodone lokaci saboda haka idan ana bukatan samar da yanayi mai kyau to ya dole ne a rage waɗannan kudade da ake fitar da su kasashen waje lokaci lokaci
bincike da na gudanar ya nuna cewa daga shekara 2015 zuwa shekara 2018 Najeriya ta yi tanadin kudaden kasashen waje har dala biliyan 21 sakamakon hana shigowa da kayayyaki iri daban-daban Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Sahar yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda goma na Washington ke cewa karfe 1:15 na asuba ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan fibroid ko tsiron mahaifa Fibroid ko kuma tsiron mahaifa yakan fitowa matan da suke cikin shekarun haihuwa saboda yawan sinadarin estrogen da progesterone a jiki kuma yakan fito ko tsiro a sashe da dama na mahaifa tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman dake aiki a babban asibitin kasa na Abuja wato National Hospital likita barka da warhaka
barka mu dai
ta likita ko zakai ma masu sauraron mu karin bayani akan tar fibroid wato tsiro na mahaifa
fibroid tsiro ne daga jikin mahaifan mace wanda ba ainihin mahaifa bane wato ya bambanta da sauran naman na mahaifin yanda fibroid din yake a nan tropical areas the developing world tsiro mahaifa yana da yawa
wato a kasashe masu tasowa
kenan wannan nan kasashen sai kaga kowane mace daya a cikin mata biyar yana da tsiro mahaifan nan koda da maimakon maiwa ne saboda mu nan mun bambanta alun rayuwar mu da kuma lafiyan jikin mu da kuma genetics that is makeup na mu nan compare with mutanen turawa su ma suna da shi amma yafi yawa a jikin namu
me ke haifar da wannan tsiro na mahaifa
a bisa ga kimiyya dai ba wani takamaimai abinda za a sa rike cewa gashi wannan shine in mutum in aka gani a jikin mace ko a jikin mutum za ta samu tsiron mahaifin amma akwai abubuwa da dama da ake ce da shi predisposing factor idan mace tana da shi za ta iya samu tsiron mahaifan nan fiye da wanda ba su da shi ba wai lalle dan za su iya same shi fiye da wanda ba su da wannan factors din ba wai lalle in kana da factors sai ka kama su ba a yawanci da dama masu predisposing factor ba za su samu ba wanda ma babu predisposing factor din nan zai iya kamawa da shi to meye ne wayannan abubuwan da yake sa mace ta yawan ko kuma sauri samun wannan tsiron mahaifa na daya shine launin fata bakake mutane da muna da shi yafi yaduwa a jikin mu idan aka kwatanta da turawa na biyu akwai wanda Allah bai yi mata arfuwa ba ko sau daya ba ko kuma wanda ta ma haihuwa ta samu haihuwa amma an dan dauki lokaci kwana shekara 5-10 bata haihu ba to a yawanci wayar wannan matan suna da matsalan ina tsiron mahaifa akwai wanda kuma genetics na family idan mamman mutum yana da mace tana da shi to there is that tendency cewa iyar da ta haihu ita ma tana da higher chances na kamu da tsiron mahaifan nan na biyu abu daya banda in ya soma to abunda kimiyya ya kama sosai shine akwai factor da yakan sa yayi girma ana ce da shi estrogen wato sinadari ne na jikin dan adam musamman ma mace wanda yake kula da wanki wata-wata da ko kuma a yi ciki ko kuma ciki ya tsaya da sauransu na mace idan mace tana da tsiron mahaifan to wannan estrogen yana sa yayi girma yana kamar abinci ne ga tsiron mahaifa yana sa ya girma amma ba wai lalle shine yake haddasa shi ba
menene alamomin wannan ciwo
na daya wayannan factors da na fada a da bata aihu ba ko babu aihuwa ko sau daya ko kuma ta yi amma ya dan dauke shekaru yanzu bata aihu ba. Na biyu, idan akwai wanda yake yana da shi har ma ko an gane an yi maganin shi a cikin iyalin na wannan mace, ko kuma ita ta mata ta ba samu wannan ciro maihuwa ta yi maganin shi an yayi ki ko wani abu haka, za ta iya sake kamuwa da shi. Wannan bangare daya kenan. Bangare biyu, mace da ciro maihuwa yawanci akalla 70% ko 75% ma zuwa wajajen 80 ba wani alama da za ta san cewa tana da shi. Shi yasa na ce tun farko idan mace daya cikin biyar na matan mu a kasar bakake da kasa masu tasowa, ana idan ka duba za ka tarar da ciro maihuwan nan ko da maimakon maiwa ne a cikin maihuwan. Sauran kashi 20 da ya rage bisa darin to sune suke dan samu wani nuni da idan an je wajen dakta, dokta zai duba ya yi gwaji cewa ko shi ciro maihuwa ne ya kawo wannan matsaloli. Musamman cikin yanda yake nunawa shine jinin wanki ya yi yawa, jato jinin alhada ko ya yi yawa kwana madaidacin kwanan da mace tana yin wankin ta, ko kuma ya yi yawa wasu ma har a yi wata ya zagayo wanki na can bata gama ma wankin ba, har wani ya zo ya zagayo sai ta ce to gashi na fau ya kai wata daya da wani abu ina ganin jinin aila. Sauran hanyoyin da yake nuni shine idan yayi kasaita yayi girma sosai, to sai ka gan idan wanda yakan san mace mai ciki idan ka lura da cikin mace za ka gan ya dan tashi, ko kuma wani ma har yayi kaman cikin wata 5-7 har 9 in ba ciki ba wani sai wannan tsiro mai hane yayi girma a cikin mace haka, to ko bai nuna a wajen alhadanta ba ta san dai na ga ciki na yayi girma har ma ana ce Allah ya raba lafiya, amma na san dai ba ciki na aihuwa bane. Idan yayi girma ya zauni a cikin cikin mace ya danne kayan cikin ko kuma kayan kugu na mace, yakan sa wayannan kayan cikin mace ya fara samun matsala da zai nuna musamman mastara daga koda zuwa wajen da fitsari ya taso daga koda ya zo blada, wato balambalan da fitsari yake taruwa kafin a yi fitsarin. Idan wannan tsiro ya girma ya kwanta a kai yakan danna shi, fitsari ba zai iya wucewa yanda ya kamata ba sai fitsari ya taru daga wannan gurin komawa ba. A bisa misali shine idan ruwa na tafiya cikin kwata, idan aka cosa kwatan sai kaga ruwa zai tsaya sai baza a waje, to haka wannan zai yi sai fitsari ya yi damin koma har kan koda ya je lalata koda na da yake. Na biyu, ko kuma idan anjin jini ne ya zauna a kai kaman anjin da ke suke dawowa da jini daga kafa, to idan ya zauna a kai sai kaga yana hana jini wucewa zuwa wajen zuciya, to sai kaga kafa zai kumbura. Hanya daya kuma da yake nuni shine idan yana can ta bakin mahaifa ne har ma ya fita a cikin wajen farjin mace ciki ba wai a waje in ka duba za ka gani ba, to zai iya samun infection wani irin ruwa da wari sai ta fitowa saboda naman wannan tsiron da ya zama infected, to shi ma wani hanya ne da yake nuni. Amma wayannan hanyoyi duk sauran hanyoyi kadan wajen nuni ne, mafi yawanci suna nuni ne da canzawa a cikin alhada, kuma canji shine alhada zai yi yawa.
To a likitance kwana nawa ne mace ya kamata ta dauka tana alhada?
Kwana kin alhada wanda yake daidai shine kwana daga 2-8, amma yawanci wanda average kwana 4-5. To idan ya goce in ana yin kwana daya akwai damuwa, idan ya goce yana yin kwana 10-10 akwai damuwa. To amma bari in sake ja hankalin mutane akan wannan kwanakin alhada. Kwanakin alhadan da ake yi wani sai yana sabuntawa da kanshi, yawanci mata sai su ta yi alhada kwana 3-3 kafin a yi aure ko kuma a aihu. Idan an aihu bayan jinin aihuwa ya dauke, idan za su soma sabon alhada a cikin rayuwa kuma sai kaga ya koma kwana 6, to wannan ba damuwa bane. Wasu kuma daga kwana 6 bayan haihuwa sai dawo kwana 2, to duk dai ba damuwa da wannan. To abinda dai ba mutum ba zai zauna cewa an ce ba damuwa ba shine idan ya kai kwana 10 abinda yayi sama ya kamata a nemi likita a duba.
To akwai wani matakin kariya da ya kamata mace ta dauka idan ta gane cewa wani na kusa da ita ko mamanta tana da wannan tsiron mahaifa?
Akwai mutum ya samu ilimin me ya ci tsiron mahaifa. Ko ba wanda yake kusa da kai da ya taba kamuwa da shi, to a ta zuwa asibiti a yi medical check up. Ko ba dan wani rashin lafiya ya kama mutum ba. Domin yawanci wanda ba su a nuni nan kashi 75 bisa 100 ana dan dago shi ne mace ta je bisa ga wani matsala daban aka yi scan sa ga cewa akwai ma fibroid a jikin uterus. Mace za ta iya gujin alaye da zai sa tana kamuwa da sexually transmitted infections because shi ma yana da daya daga cikin abunda nuna cewa kila shi yasa yawanci mahaifan mata yan kasashe masu tasowa yakan yawan samu ciro mahaifa.
Wani mataki ya kamata ta dauka musamman ma idan bata gama haihuwa ba ko tana so ta samu ciki ta haihu?
To na daya shine idan an samu ciro mahaifa mace wani iri ne saboda kala-kala ne. Yaya girman shi, sunawa ne a jikin mahaifan, tana bukatan haihuwa? Idan ta taba haihuwa tana so ta zo ta kara, in bata ma bata da haihuwa tana bukata za wata rana za ta haihu? Da kuma wannan ciro mahaifan yana da wani damuwa a yanzu musamman kamar a ce alhada, wanda yake shine hanyar da yake nuni yawanci in alhada yana tana alhada je na zuba sosai har ma tana dan samu jiri ko kuma tana samun blackout har ta fadi da sauransu, to kaga baza zuba mashi ido ana kallo ba. In ba haka ba, in karami ne kuma ba shi da symptoms, ba wani damuwa da yake nuni yanda a jikin mace, to iri wannan sai a zuba mashi ido a ta gwada shi wata 6-6 ko sau daya shekara. Amma koda maimakon kwaya maiwa ne, idan ya kawo damuwa ya sa alhada ya yi yawa ko kuma yana kawo ciwo ko kuma wani dai damuwa da ya aka san fibroid da shi, ya kamata a bi shi a yi maganin shi.
Ka duka abinda za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Idris Muhammad Liman.
Sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Ga wannan sakon.
Lalle faɗi ƙara, Allah masanin gaibu bai yi kuskure ba da ya cakuɗa mabambantan al'ummomi a arewacin Najeriya. Don haka a saurari mahankaltan arewacin Najeriya a kowane daren ranar Asabar a shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya.
To kada ku bari a baku labari. Ibrahim David ne saba gashi nan da tashin muhimman kanin labarai.
To kasar Isra'ila ta haramta shiga ma wasu ƴan majalisar dokokin tarayyar Amurka biyu jiya Alhamis, wanda wannan zai tayar da wata sabuwar takaddama a muhawarar da ake yi game da irin goyon bayan da Amurka ke baiwa wannan kawata ta a yankin gabas ta tsakiya. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata shugaban China Xi Jinping ya yi ganawar keke da keke da ƴan rajin demokaradiyya da ke zanga-zanga a Hong Kong don a kawo ƙarshen zanga-zangar da aka kwashe makonni 10 ana yi saboda mallake yankin da China ke yi. Kasar Pakistan ta ce sojojinta uku sun mutu jiya Alhamis a wata fafatawar da aka yi da India akan iyakar Kashmir da ake takaddama a kai da ake kira marabar yankunan da ake da iko kansu a daidai lokacin da kasashen biyu ke ci gaba da takaddama kan yankin na Himalaya.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi. Za ku kuma iya sauraron wannan shirin da ƙari a shafin mu na internet wato voahausa.com a madadin Ibrahim Ka'almasi da Malam Sidi da hada shiri da kuma injiniya mu na yau Kal Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde...